Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin ku masu Ghana, yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makili ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar ECOWAS tana can birnin Accra tana tattaunawa akan ci gaban cinikayya da haɗin kan yankin. A jihar Oyo Najeriya kuma gwamnatin jihar ce ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin tarayya akan horar da matasa na jihar sana'o'i. Haka kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da suka shafi yankunanku da ma wasu wuraren, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin gargadi ga Koriya ta Arewa, yana mai cewa sojojin Amurka a shirye suke wajen mayar da martani ga Koriya idan har ta kulo yaki. Da safiyar yau Juma'a ne shugaba Trump ya yi wannan gargadi akan dandalin sadarwarsa na Twitter, inda ya ce yanzu haka sojojin Amurka a shirye suke koda Koriya za ta ɗauki matakin da ba zai haifar mata da ɗa mai ido ba. Ya kuma ƙara da fatan cewa shugaban Koriya ɗin Kim Jong-un zai samu wata hanya ta daban da zai bi. Gargaɗin da shugaba Trump dai ya zo ne sau'i kaɗan bayan da ƙasar China ta ce ba za ta taimaka wa Koriya ta Arewa ba idan har ta fara harba makami mai linzami zuwa Amurka, kuma Amurkan ta mayar da martani.
Jama'a Afghanistan sun ce sojojin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci sun kai hari cikin dare a gabashin yankin Nangarhar, inda suka kashe akalla fararen hula 16, ciki har da ƙananan yara da mata. Saz Wali, wani babban jami'i a gundumar Haska Mina, inda aka samu asarar rayukan, ya faɗa wa murya Amurka yau Juma'a cewa halin da aka kai ta sama ya afkawa wata mota da wasu taruka guda biyu da wanda jama'a ko kuma jama'a suka taru kenan a yankuna daban da juna. Takwas daga cikin waɗanda wannan lamarin ya shafa suna cikin motarsu ne, kuma dukkaninsu dangin juna ne. Jami'an tsaro na yankin sun tabbatar da cewa sojojin Afghanistan da goyon bayan sojojin kasashen haɗin gwiwa su ne ke kai hari a kan ƙungiyar ISIS a wannan gundumar. Tashin hankalin na Afghanistan da ya yi sanadiyar asarar rayukan mutane fararen hula 1,700 ya kuma raunata mutane sama da hakan tun farkon soma tashin hankalin a shekarar 2017, a cewar Majalisar Dinkin Duniya.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har ya zuwa yau Juma'a, 'yan kasar Kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Talata, inda shugaba Uhuru Kenyatta ya kara da shugaban 'yan adawa Raila Odinga. Jiya Alhamis, jami'an hukumar zaben sun yi jira su karɓi takardun zaɓe kusan 170 daga mazaɓin yankuna 290 da kuma wasu takardun kusan 1,000 daga rumfunan zaɓe 40,883. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Wafula Chebukati ya faɗa a jiya cewa yanzu haka ana kan gaɓar ƙarshe. Ya ƙara da cewa dukkan sakamakon zaben ƙasar zai isa cibiyar hukumar zaben zuwa ƙarfe 12 na yau Juma'a, wanda hakan ya riga ya wuce tuni. Sai dai kuma wasu sakamakon zaben da hukumar ta fitar na nuni da cewa shugaba Uhuru Kenyatta na gaban Odinga da maki 9. 'Yan adawa dai sun nuna rashin amincewarsu da sakamakon, inda suke cewa masu kutse ta yanar gizo ne suka afka kwamfutocin hukumar zaben ƙasar, wanda a jiya Alhamis shugaban hukumar zaben ke cewa an yi yunkurin yi wa hukumar kutse amma ba a samu nasara ba.
A ƙasar Rwanda kuma shugaba Paul Kagame shi ne ke kan gaba da ƙuri'u a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar, a cewar hukumar zaɓen ƙasar. A wani shirin gidan talbijin da aka watsa a ƙasar, babban sakataren hukumar zaɓen Rwanda ya ce sama da kaso 80 cikin 100 na masu rajista da suka kada sun kada ƙuri'a a ƙasar kuma sun riga sun jefa ƙuri'unsu ya zuwa yau Juma'a. Cikin watan Yuli, Kagame ya faɗa a wani yakin kamfen ɗinsa cewa zaɓen wannan shekaran zai kasance ne a kan tsari. wannan babban rinjaye da shugaban ke da shi a zaben karon farko ya nuna cewa zai sami damar ci gaba da shugabancin kasar a karo na uku. A babban headquarter jam'iyyar Kagame ta RFP, dubban mutane ne ko kuma shugabannin 'yan siyasa masu goyon bayan shugaban ne suke kallon sakamakon zaben da ke shigowa daga sassa daban-daban na kasar a wata katin majigi. Kagame dai ya share shekaru 17 akan karagar mulkin kasar ya zuwa yanzu, kuma an nuna cewa zai guda ko kuma an yi wani zaben raba gardama shekarar 2015 wanda ya baiwa Kagame daman shugabancin kasar har zuwa shekarar 2034.
Daga ƙarshe a yau Juma'a, hukumar da ke kula da ingancin lafiya Cimaka ta Turai ta kira wani taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da kwai ke dauke da ita. Shugaban hukumar Vietnam Andrews daga Louisiana ya ce yana fatan za su gudanar da taro da ministoci da hukumomin kare lafiyar abinci kafin ƙarshen watan Satumbar wannan shekara. Yanzu haka dai an kwashe miliyoyin kwai daga kasuwanni da shaguna a ƙasashen Turai 11 tun ranar 1 ga watan Agusta da mutane suka fara cin kwai suna kamuwa da rashin lafiya. Jami'an hukumomin lafiya da dama sun nuna damuwarsu kan wannan cuta da kwai ke dauke da ita wadda za ta iya illata koda da hantar mutane. Rahotanni sun nuna cewa wasu kwai na dauke da wani sinadari da ake kira fipronil da ke iya janyo cutar hanta, jijiyoyi da sauran sassan jiki idan aka ci su.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki ta Afirka ta Yamma ECOWAS ko kuma SADIAO tana gudanar da wani taro a birnin Accra da zammar hada kan kasashen yankin da kuma bunƙasa cinikayya tsakanin su. Wakilinmu a birnin Accra Ridwan Mukhtar Abbas na da ƙarin bayani akan wannan taro.
Mambobin majalisar dokokin ƙungiyar ECOWAS na wani taro akan inganta kasuwanci tsakanin su da kuma haɗewar nahiyar. Ilimi dai ake ɗauka a matsayin muhimmin makamin cimma wannan buri, amma akwai abubuwa da dama da ke hana ruwa gudu kamar rashin fahimtar karsanan juna, bambanci a tsarin karatu da kuma shahada na ilimi mai zurfi a nahiyar. Mambobi dai babu kama hannun yaro sun dukufa ainin kan cimma tsarin samun shahada ɗaya na ilimi mai zurfi cikin ƙasashe ƙungiyar ECOWAS, kamar yadda yake a makarantun sakandare ƙarƙashin kulawar hukumar jarrabawan Afirka ta Yamma WAEC a takaici. An dai fahimci cewar ɗalibai cikin ƙasashen na ECOWAS da ke riƙe da shakadar da hukumar WAEC ta basu cikin sauki suke samun damar shiga jami'o'in ilimi mai zurfi cikin nahiyar.
Education is the foundation to sustainable development.
Ilimi shine tushen cigaba mai dorewa, kuma duk wani kokari na inganta tsarin karatunmu da manhajanmu ana marhaban da shi tare da bashi goyin baya. Babban manufa ita ce samar da tsarin aiki kwakwara wanda zai horar da albarkatun mutane ya magance kalubale da kungiyar ta ECOWAS ke fuskanta na cigaban tattalin arziki da kuma haɗewa. Commission din kungiyar ECOWAS da committee haɗin gwiwa na ilimi sun kalubalanci kasashe mambobi su ƙarfafa fagen ilimi don ƙarin takara ya kuma yi tasiri. Kakakin majalisar dokokin na ƙungiyar ECOWAS, Mr. Mustapha Sisi, ya himmanta mambobi su hanzarta daddalewa akan tsarin wanda shine jigo wurin haɗewar nahiyar.
If we want to fully take advantage of resources in Africa, we need to unite to plan.
Muna son mu yi amfani da albarkatunmu na Afirka, muna buƙatar mu haɗa kai don kare kanmu da baki ɗayan larakan albarkatunmu da mutanenmu. Wani ministar ƙasa da ke kula da ilimi mai zurfi Professor Kusiyanka ya ce tsarin zai tabbatar da tafiya bai ɗaya da daidaitun ilimi cikin ƙasashe ƙungiyar ECOWAS.
Yau na yi kwallon ciki cewar
haɗaɗɗiyar kwamitin majalisar dokokin Afirka ta Yamma na ɗaukar matakai da sa ido kan biyewa ƙa'idoji na ra'ayoyin da aka ɗauka don kyautata tattalin arzikinmu da taimakawa ƙoƙarin ƙarin ilimin ɗalibai. Taron na kwanaki 5 zai kawo ƙarshe a ranar 12 ga wata. Takensa ne matsayi na daidaita tsarin ilimi da manhaja a Afirka ta Yamma, muhimmin abin nuni da zai yi daidai da digirgir diploma, shahadu da dai sauran takardun shaidar ilimi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Allah 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 haɗa kanmu a firar kanmu sojuna manufarmu a nan da mutan Ghana.
To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas. A kokari da gwamnatin jihar Oyo ke yi na kyautata rayuwar matasan jihar, gwamnatin ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin tarayya game da horar da matasan jihar su da sana'o'i. Hassan Umar Tambuwal na dauke da rahoto akan haka.
A kokarin da take yi na rage matasa masu zaman kashe wando da dumama kujera, gwamnatin jihar Oyo ta kulla wata yarjejeniya kana an sanya wa yarjejeniyar hannu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yadda za a koya wa matasa marasa gata ayyukan yi don su dogara da kawunansu. Coordinator shirin sama wa matasa aiki ta kasa reshen jihar Oyo, Mrs. Laide Lasisi, ta ce ba kone matashi zai shiga wannan shirin ba.
All these people are all identified by the communities in which the community will identify the poor in their midst. So this program really is not meant for just every youth. It is meant for youth from poor households.
Mrs. Laide Lasisi, nace al'umma ne za su tantance matasan talakawa ko ke fama da fatara da ke cikin jama'a, kuma wannan shirin ba na dukkan matasa bane. Shiri ne don matasa masu fama da fatara. Mrs. Laide Lasisi tace za a rika baiwa matasan naira 7,500 a kowane wata lokacin da ake koya musu ayyukan dogaro da kai. Ita ko coordinator hukumar samar da aiki ta kasa NDE a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, wadda ta sanya hannu a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya, uwar gida Adeola Shafa ta buƙaci masu hannu da ruwa da tsaki ga wannan shirin da su tabbatar da sun cika dukkan ka'idodin aiwatar da shirin don a sami sakamako mai kyau.
My message to all stakeholders is that we should ensure that we fulfill all the operational guidelines to ensure that we are able to achieve excellent results all through the program.
Anashi jawabin gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi, wanda kwamishinan matasa da wasanni Mr. Abayomi Oke ya wakilta a wajen sanya hannu ga yarjejeniyar, ya ce ana fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da ma kuɗin man shafawa.
It is the expectation of the Oyo State government that those that are found employable among the trainees after the mandatory internship period should be employed by organized private sector.
Gwamnan jihar Oyo ya ce gwamnatin jihar Oyo tana fatar waɗanda da aka ɗauka aiki a cikin waɗanda za a baiwa horon bayan sun kammala koyon aiki za su sami aiki ga hukumomi masu zaman kansu. Ababen da za a koya wa matasan sama da 100 sun hada da yin saka, yin tufafi, aikin gona, gine-gine, kanikanci, gyaran wutar lantarki da dai sauransu. Za a koya wa matasan waɗannan abubuwa har na tsawon shekara ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tunga dalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 4 ne da minti 43 a nan Washington na yamma. Lokaci ya yi da za ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a yankunanku da ma wasu wurare. Amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan faifai.
Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshin, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202 2055.
To, salamu alaikum, muna da kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Haruna Tiyarko daga Kauru, nan jihar Kaduna, Najeriya.
To, Mallam Haruna, bismillah.
Zan yi amfani da wannan dama ni roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna da ta duba matsalolin da suke damu musamman nan karamar hukumar Kauru. Musamman muna da wata hanya wanda duk jihar Kaduna ba mai muninta. Hanyar da ta tashi daga anguwan ganye ta Bukadi ta wuce Ogama ta wuce dukan Karji zuwa bakin Kogi. Dan girman Allah hukumomin jihar Kaduna sai su sa bayan Allah da suke wannan guri. Suna neman taimako da fatan wanda mu aka yi abin domin su ya kai kunnuwan su kuma Allah ya sa su duba da yadda rahama.
Amin. To mun gode, har yau dai muna nan a jihar Kaduna din. Wane ne a Kaduna kuma?
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To barkanku da kokari.
Yawa.
Sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Prince.
To zan dauki batun da ya shafi wani labari da ya cika kafafen watsa labarai a farkon makon nan. Inda majalisar wakilai ta sema daukacin mambobinta motoci waɗanda sun lakuma kuɗaɗe da ya kai sama da naira miliyan 600. To gaskiyar magana mu ɗan Najeriya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba, kuma mun yi Allah waje da wannan motoci da 'yan majalisar wakilai suka siya. Duba da matsayin tattalin arziki da ke fuskantar wannan ƙasa, da kamata a ce su sadaukar da waɗannan
malam ka ɗan gaggauta saboda mutane kuma wasu kuma su samu su shigo. Ka gaggauta wasu kuma su samu su shigo.
To gaskiyar magana dai muna kira ga su 'yan majalisun dokoki wallahi sani kamata irin waɗannan kuɗaɗe su riƙa sadaukar da shi.
To mun gode ƙwarai da gaske. Har yau dai muna nan a jihar Kaduna ɗin. Wane ne kuma a Kaduna mutum na uku?
Babu abu muke karka da lasariya.
To yawwa Malam Murtala.
Yawwa sunana Murtala, ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah Murtala.
To gaskiya rahoton ganin nan mun ji daɗin shi da ita su ita CDAO take ƙoƙarin haɗa harkar kasuwanci tsakanin ƙasashen da suke cikinta. Abin da ya kamata a ce sun yi kenan tuntuni dama ya ce su mana kuɗi na bai ɗaya, in visa ma ya zama da sauƙi, in za ka shiga Ghana Nijar mu je mu kasuwanci. Tunda kamar yadda abokan na ɗaukakawa kanki dole ne mu je ‘yan uwa ne mu na jini da na nesa da na kusa duka mu tarukokinmu. To haka ya kamata a ce su shugabannin ƙungiyar nan sun haɓaka mana don mu ji daɗin mu'amala, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske. Muna da kira a Jos. Wane ne a Jos?
Alhaji Ibrahim Ayuba ne daga Jos Dutse uku.
To bismillah Malam Ibrahim.
Yawwa, to ni ina magana ne akan maganan gwamnoni da ake ta ba su kuɗi don su ƙoƙarin gyara gari da sauransu, da kuma hanyoyin ƙasarmu duk gaba ɗaya su lallace. Bayan haka kuma ga hanyar zuwa Kamunaka zuwa wajen Sufan Bego ɗinnan hanyar Kano, duk hanyar nan a lallace suke. Ya kamata gwamnatin tarayya ta duba mu da idan rahama ta gyara mana wannan hanyoyi. Na gode. Ni ne Alhaji Ibrahim Ayuba daga Jos.
To mun gode Alhaji Ibrahim. Muna da kira daga Bauchi. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amma wa alaikum salam.
Yawwa, da farko sunana Alhaji Dan Manya Karamar Hukumar Zaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya.
To bismillah Dan Manya.
Yawwa, babu yaku makeri idai a ra'ayi, wato da farko zan yi fatan alkhairi daga shugabanmu, wato shugaba Buhari, Allah ubangiji ya kara masa lafiya.
Amin sun amin.
Yawwa, na biyu zan yi kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi MA Abubakar Makama Babba. Wato zan yi sada ya taimaka makarantarmu kamar yadda ya yi mana aikin gada da hanya ta fannin kola da ya yi mana, kuma ya taimaka makarantarmu yadda take halin da ke ciki sakandarenmu na kwana, a taimaka a gyara mana a halin yanzu ɗaliban makaranta da suke kwana a gidajen maluma. Allah ubangiji ya sa wani yaji wannan kukana.
Wato mai
magana Alhaji Su Dan Manya Karamar Hukumar Zaki jihar Bauchi da ke da wuya kuma
da fatan manya sun ji wannan kira da kai. Bari mu dai jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara? Malam ka dan cire murya saboda masu sauraro su ji.
Hassan daga Zuri.
Yawa bismillah.
Wannan sa wani gaba iya kan kwantar mutum da ake zai ko ta sana. Ya kamata a ce ana zai kuma yi wannan abubuwa don ni ma kasashen ne da kamar su gaba kamar yadda sauran kasashen duniya su ne a irin wannan hanyar.
To, mun gode ƙwarai da gaske Malam Hassan daga Zamfara. Jama'a sai ku ci gaba da kira don ku bayyana ra'ayoyinku da amma alaikum salam. Oh, to Malam Adam daga Jos, bismillah.
Ni wallahi ɗan majalisar wakilan Najeriya sun burge ni da suka fi motar.
To,
sun burge ni su suke ya jama'a aiki yayin ba bota zan yi ne.
To, kai kuma ra'ayinka ke don masha Allah. To, yayi to mun gode ƙwarai da gaske Malam Adamu daga Jos. Bari kuma mu kada wani wuri mu ga ko za mu muna da kira daga jihar Taraba. Wani ne a Taraba?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sunana Abubakar Babbolo daga mutum da ya karama hukumar Kaduna Lamido jihar Taraba.
To, Malam Abubakar, bismillah.
Ni ina kira ga Donald Trump da Allah ya yi hakuri batun rikicinsu da Koriya ta Arewan nan.
Na'am.
Ra'ayi na ke.
To, yayi. Wannan ra'ayi naka na da kyau ba laifi. Mun gode ƙwarai da gaske.
Madallah, na gode.
Yawa. Muna da kira daga jihar Katsina.
Yawa, ni ban san amalin ke tattaunawa ba ne.
To, za ka ba da ra'ayi ne akan duk abin da ke faruwa a yankunanku, a inda kake, za ka iya ba da ra'ayi akan haka ko ma wani wurin daban?
Muna magamaci za a gaskiya mu abin da muke fama da shi yanzu gwamnatin mu a taimaka mu da taki da sauran abubuwa maganin gishi.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Taraba, mu ƙara zuwa jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Jamilu Bugawa ne.
To, Malam Jamil. Yawa. Bismillah, Malam Jamil.
Dan ba ku fasinan yan majalisar tarayya. Waɗanda suka sa ido kan abin da yake tafiya da Janaral Muhammadu Buhari suna mishi zagon ƙasa. Allah ya shirye su.
Amin.
Sannan waɗanda suka shirya zanga-zanga na wai Buhari ya soga mulki. To, mu ma da mu shirya namu zanga-zangan kwanmu da kwarkwatanmu. Ina ganin gaskiya za a yi abin da babu kyau tsakaninmu da su.
To, Allah kiyaye. Mun gode ƙwarai da gaske.
Na gode.
Malam Jamil. To, da wannan ne kuma da Malam Jamil daga jihar Taraba ne muka kawo ƙarshen kira. Mun gode da waɗanda suka kira duka.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan Amurka ta ba gidauniyar sake gina Syria tallafin dala miliyan 20 na taimakon jin kai domin sake gina kasar. Da wannan karin tallafin, Amurka ta ba da jimillar dala miliyan 60 kenan tun daga lokacin da aka kafa gidauniyar a shekarar 2013. Dala miliyan 60 kuɗi ne mai yawa, amma bai kai kashi 20 ba na jimillar dala biliyan 3.3 na taimakon da Amurka ta ba Syria tun daga lokacin da ta fada cikin rikici. Tun shekarar 2011, gwamnatin Assad take ta cin zarafin 'yan kasar ta Syria da yin amfani da makamai masu guba wajen kai musu hari. Yaƙin basasa da ke gudana a Syria da kwararowar mayakan ISIS zuwa cikin ƙasar ta Syria sun ƙara haddasa yawan 'yan gudun hijira. Yawan 'yan gudun hijira daga Syria da suke waje sun fi miliyan 5, yayin da waɗanda suka rasa muhallansu da ke cikin ƙasar sun haura sama da miliyan 6.5 ga bisa ga alƙaluman da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Amurka ta kudure aniyar taimakawa duk waɗanda muggun yaƙin Syria ya shafa da kewayenta. Brek Magwak, wakili na musamman na ƙungiyar ƙasashen da ke fafutukar kawar da ISIS, ya yi jawabi kwana-kwanan nan akan rikicin.
Our basic goal is to establish the conditions that will allow the local population from the areas free of ISIS control.
Yace manufarmu ita ce mu samar da yanayin da zai ba al'umma da ke wuraren da aka kwato daga hannun ISIS damar samun iko da farfado da rayuwarsu su gina ungwannin su su baro sansanin yan gudun hijira zuwa gidajen su. Sojojin mu da shirye-shiryen mu na tabbatar da dorewa dole su tafi kafada da kafada inje Magwak. Mun gano daruruwan wuraren masu muhimmanci cike da wajen raka da zamu mai da hankalin mu saboda cire nakiyoyi da sake gina su. Tallafin da Amerika ta ba gidauniyar zai yi amfani wajen sake gina asibitoci da samar da kayan aikin asibitocin. Za a samar da kayan aiki da injiniyoyi za su yi amfani da su wajen gyaran tashoshin wutar lantarki da ayyukan samar da ruwa, samar da abinci wa waɗanda suke bukata tare da samar da kayan aiki domin sarrafa alkama da tabbatar da samun gurasa a Syria. Domin kammala aikin yantar da Syria tare da dorewarta, sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson ya ce dole kasashen duniya su kawar da duk abin da zai kawo cikas a kokarin murkushe kungiyar ISIS, a tabbatar da dorewar kasar, a kuma daƙile farfadowar ISIS daga sake kafa muguwar dolar da yanzu ta ruguje. Sharhi Murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Salu Garba, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a hukumar da ke kula da ingancin lafiyar shimaka ta Turai ta kira wani taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da kwai ke dauke da ita. Shugaban hukumar Vetness daga ya ce yana fatan za su gudanar taro da ministoci da kuma hukumar kare lafiyar abinci kafin ƙarshen watan Satumbar wannan shekara. A ƙasar Rwanda kuma shugaba Paul Kagame shine kan gaba da ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a cewa hukumar zaben ƙasar a wani shirye da gidan talabijin da aka watsa a ƙasar. Babban sakataren hukumar zaben Rwanda ya ce sama da kaso 80 cikin 100 na masu rajistar kare zabe a ƙasar sun jefa ƙuri'unsu a yau Juma'a. Har yanzu a yau Juma'a ƴan ƙasar Kenya na jiran hukumar zabe ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar tun ranar Talata, inda shugaba Uhuru Kenyatta ya kara da shugaban ƴan adawa Raila Odinga. Jiya Alhamis, jami'an hukumar zaben sun yi jira su karɓi takardun zabe kusan 170 daga mazaɓin yankuna 290 da kuma wasu takardu kusan 1000 daga rumfunan zabe 40,000. Jami'ai Afghanistan sun ce sojojin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci sun kai hari cikin dare a gabashin yankin Nagahar, inda suka kashe aƙalla fararen hula guda 16, ciki har da ƙananan yara da mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin gargaɗi ga Koriya ta Arewa, yana mai cewa sojojin Amurka a shirye suke wajen mayar da martani ga Koriya idan har ta takalo yaƙi. Da safiyar yau Juma'a ne shugaba Trump ya yi wannan gargaɗi akan dandalinsa na Twitter.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryen. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Sarfilu Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato Julie Gresham kenan, da kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakub Makire ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa. Amin summa amin.